mafarkin da ba sai na faɗi irin yanda ya gudana a mafarkin ba, amma ya ga abubuwan mamaki wanda ya yi tambayoyi a mafarkin, an ba shi ansa, kuma ya yi addu'a a mafarkin, Allah ya ce masa ya je an ba shi abin diddiƙi roƙa ɗin. To shi ne da ya farka ya gaya malamin sa ya dariya, sai ce ka fara samuwa, ya ce zan yi maka abin da kana zaune a nan, sai al'arshin Ubangiji ya dinga bayyana gare ka, ya ce daman tsatsar zuciya ce, idan zuciya tsatsa ba abin da za ka gani, amma in ta yi tsaf ta gobe kamar yadda ake sa baratul a goge sabunan gilas, to haka za ka iya gano sirri malakutun samawati, ba abin da ba za ka gani ba. Za ka ga abubuwan da za in ilimi za ka zo ka zauna ka dinga karanta har abada ba za ka same shi ba. To haka suka dinga yi daga zali, sai ce to ka ga nan ne nan muni nan kwana, ya ce shi ne kaɗai ilimin da bai kure ba, don ko ba za a kure shi ɗin ba, ilimin sanin Allah ba a kure shi, shi ne wanda ba a gaba a cikinsa. Sai ranar da ka ji da malam wane da malam wane suna gaba, to ba masana Allah ba ne, kuma ko da ba suna cewa su sufaye ne, domin kullum yadda yi wa salan di laila wa laila la tubihu lahu bi zaka, mutasawwif ne ba sufi ba ne. Saboda haka shi ilimin da ba na Allah ba, wato na duniya, da shi da kamar rikodin nan a hannuna ɗaya suke, idan na ɗan wannan tape record ɗin na riƙe ta a hannuna, to a duk duniya ba wanda take hannunsa sai ni, in ka ga ta shiga hannun wani sai ta fita daga hannuna. To haka abin duniya yake, in za ga ana kannukanci malamai wannan baya san wannan, to wani abin duniya ce ma da ake nema. Amma sanin Allah baya raguwa, yanzu da za mu je mu ɗauko fitilar ƙwai mu ajiye ta a nan a kunna ta, idan aka kunna ta ƴar ƙanƙanuwa ce za ta fito a jikin lagwani, in dai akwai kananzir. In duk mutumin da yake Kano yana buƙatar kunna fitila, zai zo ya sana ba inda za a ga ce giɓi ko za a gani, to fitila kenan balle sanin Allah. Don haka masana Allah su ba za su kure ba, ko duk abin da za ka zo kai da su ba za ka kure musu wannan abu ba, don haka ba sa jayayya. Da ka zo in ka sani sai dai su ƙaru, sai kuma ka ƙaru, sai su ƙaru, sai ka ƙaru, to idan aka zo ƙaruwa za ka yi su su ƙaru, ba zai rago kamar yadda fitilar ƙwannan in duk duniya za a ɗosane ta ba za ta rago ba. To haka sanin Allah yake, don haka su shiga zali suka yi ta bin irin wannan, yake to nan ne ilimin da zai dan fara itai isha har ya mutu ba zai kure ba. To shine ya ci gaba da yin wannan karshe, kuma ya soma tani kofi, ya soma rubuta littattafai, ya soma rubuta littattafai wanda wafi girman littafin da ya rubuta, wanda har yau haƙuhu musulmi suna amfani da shi, shine Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u Ulumuddin littafi ne gawurtacce wanda ya shafi abubuwa iri-iri, da shi ne aka san cewa Ghazali yana daga cikin arbabul qulubi, wanda Allah ya sanar da su sirrin zuciya, sirri na hakika. Zuciyar nan tana da matsala ga ɗan adam, matsalar ita wannan zuciya ita ce Allah maɗaukin sarki ba ruwansa da gundugui da jikinka, duk aikin da za ka yi ba ruwansa da harakawarka, zuciyarka kaɗai yake kallo. Idan akwai Allah a ciki shikenan zuciya ta aiki ya karbe, idan babu Allah shikenan. Isa annabi alaihi salam yake ce da mu innamal a'malu binniyati, dukkanin ayyuka suna tare da niyya. A wani gurin kuma Allah na cewa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din, so ake a tsarkake addini gare shi. Kuma Ubangiji na cewa man kana yarjulika a rabbihi falyamal amalan salihan, sai yake kaunar gamuwa da Ubangiji ya samu kyakkyawan sakamako, ya fiki na gari, ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kan ya aka gurtar Allahnsa da wani abu daya ko mun kankantar sa. Shi ne malamai suka ce da za ka koya wa wani karatu da burin, idan wani abu ya faɗa maka ida izo ya cire maka, Allah ba zai baka ladan koyar da karatun ba, domin wannan ya cire maka wani abu idan a hada ne ka haɗa bautar Allah da shi, kaiwa Allah kishiya. Saboda haka wannan zuciyar inda ce mai hatsari, don haka Ghazali ya rubuta Ihya'u Ulumuddin, ya yi bayani akan zuciya irin yadda ika mata, ya faɗi madatilar shaiɗani, hanyoyin da shaiɗan yake bi ya shiga zuciyar ɗan adam, kamar yadda gari yake haka zuciya take. kaga nan kan misali Kano a ce akwai kofar Mumbai, akwai kofar mata, akwai kofar Nasarawa, akwai kofar Mazugar, ina ne duka, to haka kofar zuciya take ta ma da irin wannan kofofin a tare da ita, ta nan Iblis yake shiga. Don haka idan abokan gaba sun kawo gari farmaki, rufe kofofin ake ba ta samun shiga. Sai ga zani sai maganganu akan wannan a cikin ya uru ne din, ifa irin kofofin da zuciya take da su, irin su fushi, irin su hasada, irin su sha'awa, kowanne Iblis da ya samu dama ya fada ciki, abinda zai kawai kwai, da ya kwai sai ya kwanci, da ya kwanci sai ya kyankyasa, ba zai sake duba ka ba. Dan ya san ya bar maka sharri, ba za ka tashi Ankara ba sai ka ga goshin mala'ikan daukar rai, sai kuma ka cina abinda aka turo ka duniya ba kai ba, daga nan kuma Allah ba zai saurare ka ba. Kuma da za a ce misali yanzu wani kana fitowa daga gida sai ce wani dan arziki, mutumin kirki, kaza 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 kaza, sai ga mai banka tsaf yana gawa aka jiwa ce wani hudu ce kaga mutumin Musawa, mutumin kaza kaza, idan zake kai babbata ka marar mutunci, haɗini, muciyin amana, maƙaryaci, kaza kaza, duk idan aka ce idan zuciyarka ta ga bace daidai a zuciyarka ba da wanda ya bi ka da wanda ya zarge ka, ya makana da garin. Da ka gazani suka rubuta irin waɗannan littattafai don su yi maganin wannan cutar, shi ne ke cewa ita cutar jiki idan aka mutu ta warke, cutar zuciya kuwa sai an mutu take tashi, in ta tashi ba ta da magani, don a duniya ake maganin ko ba kai ba. Da ka ce suka rubuta irin wannan littattafai wanda za su zama su ne maganin na zuciya, za su gaya maka yanda ake kamuwa da hasada, da kuma yanda ake maganin hasada, da kuma yanda ake gane an warke daga hasada, da kuma yanda ake gane idan akwai rabuwar hasada. Zai gaya maka yanda ake kamuwa da cutar girman kai, da kuma yanda ake maganin girman kai, da yanda ake gane an rabu da girman kai. Zai gaya maka yanda cutar sha'awa take shiga zuciya, da yanda ake maganinta, da kuma yanda ake gane cewa an warke. Haka zai nuna maka yanda tsoro yake shiga zuciya ba na Allah ba, da yanda ake maganinsa, da kuma yanda ake gane cewa an warke. Duk wata illa ta zuciya zai maka bayani a kanta, yanda take, da yanda take kama mutum, da kuma yanda ake maganinta. Zai kuma yi maka bayani a kan yanda ake siffantuwa da kyawawan siffofi, irin wanda musulunci yake so, wanda za ka bi kai ado kai taraki ka taka ka kai matsayin da Allah madaukin sarki zai dinga sauraron ka. Idan ibada za ka yi, in sallah ce sai ya gaya maka sirrin alwalatu kunna, ya gaya maka sirrin tsarki, ya gaya maka sirrin alwala, ya gaya maka sirrin sallah, duk kalmar suke cikin sallah da wani motsi. Sai da yawa ɗan adam bayani akan abin da Allah yake nufi, in za ka kiyaye wannan sallarka za ta daga cikin sallar masu tsoron Allah. Azumi ma sai da ya ɗauke shi ya yi mata fulla-fulla, haka hajji ita ma sai da ya ɗauke ta yi mata fulla-fulla, haka ma'amala wacce za ku yi da wani, wato ƙwarar ƙodago ne, haya ce, saye ne, sayarwa ne, sai da yi bayani. Haƙƙin musulmi akan musulmi sai da yi bayani, haƙƙin maƙotaka sai da yi bayani, haƙƙin zumunta sai da yi bayani. Sannan duk dai abin da ya shafi ɗan adam wanda musulunci ke zo da su, Hujjatul Islami al-Ghazali ya yi bayaninsa daki-daki, dalla-dalla-dalla-dalla, ya faɗi sirrinsa a cikin wannan littafin. Kuma akwai gurare da dama da waɗansu hadisai da annabi ya faɗa ko ayoyin Ƙur'ani wanda mutane ba su gane me ake nufi da su ba, ya ware irin waɗannan, ya yi maganganu masu kyan gaske a cikinsu, ya yi musu sharhi, ya yi musu bayani dalla-dalla a matsayinsa na masanin da Allah ya ba wa sirrin karatu, ba kurin karatun yake ba. Allah ya ba shi karatun, kuma ya ba shi sanin sirrin abin da yake cikin karatun, kuma karatun ya zama jininsa da tsokarsa. To wannan ba zan iya ci gaba da yin bayanin abubuwan da shi Ihya Ulumuddin ya kunsa ba, ko ba zan ce dole ba ne sai mutane sun je sun karanta Ihya Ulumuddin. Illa dai ya kamata a dinga kokarin kula da ilimin nan da ya shafi zuciya. In an je gurin malamai a dinga neman wannan, idan ba a san wannan ba ana cikin garari, domin Ubangiji da zuciya yake magana. Dole karanta wa shamsi ya ga rantsuwar da Allah ya gowar goriya, da ya tashi amsar rantsuwar da sai ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Zuciyar wanda duk gyara ta yi mata saiti, ya tsarkake ta, ya raba ta da datti da tsatsa da baki, to ya rabauta duniya da lahira, wanda ko ya bace ta turmuza sai da ta yi tsaba wannan ya halaka. To amma ilimin da ya sa kaka gane wannan, ka san abin da ake nufi da cutocinka da maganinta, ka kuma san tafiyar da ba wahala wata ba yankin azaba ba. Kuma Annabi alayhi salatu wasallam ya ce as-safaru qid'atun min azabi, tafiya yankin azaba ce. To akwai tafiyar da take ba yankin azaba ba, ita ce tafiyar zuciya daga wannan kasar har zuwa al'arshin Ubangiji. To wayannan su za su rike hannunka su koya maka yadda za ka samu fukafukin da zuciyarka za ta tashi daga wannan duniyar sai ta ji dangane da al'arshi. Idan ta je al'arshi ta ga al'arshin na hakika, to za ta yi sujada. Idan ta yi sujada ba za ta ƙara ɗagowa wace ranar alkiyama. Allah zai ce da ita, ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sannan za ta ɗaga kai ta tafi aljanna. Amma in ba ta yi wannan sujadar ba, dan wannan sujada da muke tango shi zuciya ba ta yi ba, shiriri ta ci, wannan ita ake buƙata. Daman an sa ka kai sujada da goshi ne domin zuciyar ka kai sujada, da ta yi sujada ka gama samun alheri na duniya da lahira. Ita in ta yi sujada ba ta ƙara ɗagowa sai a gaban zatin Ubangiji, in za a ce ta ɗaga ai mata izini shiga aljanna. To wannan ilimin shi muke bari yau, ko an yi tashi sai ta sai zai zai ilimin fikihu, an yi karanta kaza an haɗa da kaza shi ne kaza da kaza da kaza, suka ce shi ko ilimin fikihu ilimin duniya ne. Ilimin duniya ne kawai, duniya yake hukuntawa duk abin da ya wuce duniya ba ruwan fikihu. Yasa lokacin da aka zo ga Abu Hanifa wani daga cikin mutanensa na shekara wata na mukida da yake yi, idan misali a watan azumi yake fidda zakka, sai wannan ba shi abin bane taura wata daya duke sai dai mallaka gaba daya sai dunkule shi ya barwa matarsa kyauta. To in ya bar mata ta karba, ka ga azumi in ba maganar zakka har ga Allah, ba fikihun duniya da zai ci da samata yi zakka. To wani fikihu ya yi da za a iya kyauta, tunda lafiyar ta kalau zai iya kyauta dukiyar ta gaba daya. To ita ko matar idan ta karba, ka ga ba iya wannan insha Allah ya zo dukiyar ta ta shekara, sai ta bari Rajab na kama sai ta je ta ba mijin kyauta, to ka ga ba zakka. Haka suke ta yi, aka ce min fikihi, wannan fikihun sa ne. Duk fikihun duniya sai dai kyaleta haka, da haka shi fikihun duniya ko yake hukuntawa. Amma abin da ya wuce haka, wannan din da suke a dukkan shari'ar duniya inda ta shari'ar musulunci ce, dole ya hakuri kyale su akan nan. To amma za su shara na gobe da kiyama, kaga ba ta sha ba, kaga ce fikihu duniya yake hukuntawa. Wancan ilimin shi yake kiransa ilmul akhirah, sanin zuciya shine ilmul lahira. Zai gaya maka yanzu fikihun ka tashi ka je ka gujar da ma'alolanka, ka daura alolanka, ka san me yasa kake wanke hannu ba, me yasa Allah yake ka wanke hannu, me yasa Allah yake ka shafi kai, me yasa Allah yake ka kurkure baki, me yasa ka ce ka shaka ruwa, me yasa ka ce ka wanke ka shafi kunne, me yasa ka ce ka wanke kafa, baka san wannan ba, kurin kai dai yi kake. Sannan sallar tun daga kabbara da tsayawa da fuskantar alkibla, karatun fatiha duk me hikima, yin ruku'u me hikimar ruku'u, me hikimar dagowa daga ruku'u, kalmomin da ake dago daga ruku'u dan me hikimar yin sujada, me hikimar dagowa daga sujada tukunna kuma a sake komawa wata, duk baka san wannan ba, kai dai koran kana sallah. Ka zo ka yi ka burburburbur ka gama ka tashi, duk fikihun duniya zai ce maka kai sallah. Ranar alkiyama kun Allah yana ba masu sallah lada, ka san ba za ka samu ba. Saka azumi ma je kake ta yi, wannan azumi ya kama kana azumi amma bakinka yana yi da mutane, kana zagin jama'a, kana ɓatancin jama'a, idanka yana ganin abin da Allah ce kar a gani, kunnenka yana sauraron maganar da Allah ce kar a ji, hannunka yana taɓa abin da Allah ce kar a taɓa, ƙafarka ta tafi inda Allah ce kar a ji, azuminka a fikihu ya yi. Amma ranar kiyama da Allah ke bada wadatar azumi ba ka da wani abu. Ta da haka shi fikihu iya abin da yake hukunta kenan. In